I have approved a phased and gradual easing of lockdown measures in FCT, Lagos, and Ogun State effective from Monday, 4th of May.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari kenan a lokacin da yake yi wa 'yan ƙasar Najeriya bayani akan matakan da gwamnatin ke ɗauka na tabbatar da an yaƙi bazuwar da cutar nan ta coronavirus take ci gaba da yi a cikin ƙasa. Shugaban da ya amfani da wannan jawabin gabatar da sababbin matakai ko manufofi da gwamnatin za ta yi amfani da su na bai ɗaya domin tabbatar da an yaƙi bazuwar wannan ciwo. Ya ce za a sanya dokar hana yawo na dare tsakanin ƙarfe 8 na dare zuwa ƙarfe 6 na asuba. Za a kuma baiwa 'yan ƙasa damar su yi walwala na neman abinci su na yau da kullum, amma bisa ga ƙa'ida na tabbatar da cewa ba a yawo tsakanin jiha da jiha ko kuma gari da gari kamar yadda bincike ya nuna cewa ta hanyoyin ne cututtukan ke bazuwa zuwa waɗansu jihohi ko yankuna na Najeriya. Shugaban kuma ya ce za a tabbatar da an baiwa 'yan ƙasa damar motsi da kayayyakin abinci daga yanki zuwa yanki, amma mu'amala ta zirga-zirga na yawo shine aka hana tsakanin jiha zuwa jiha. Kowane ɗan Najeriya zai tsaya a yankin da yake domin shi yi mu'amalarsa ba tare da an yi irin motsin da aka saba yi ba. Shugaban kuma ya amfani da jawabinsa inda ya ce an tilasta kowane ɗan ƙasa wanda zai fito daga gidansa domin shi wata mu'amala to zai amfani da kyalle nan na rufe fuskarsa, wato za a rufe hanci da baki, tare da tabbatar da ana tsaftace hannu a lokaci zuwa lokaci domin tabbatar da cewa wannan bazuwar ta ciwon coronavirus bai ci gaba da haɓaka a cikin ƙasa ba. Ya kuma ba da tabbacin cewa za a ci gaba da tsaurara dokar hana tarurrukan da ake yi koda na ibada ko kuma na wata mu'amala a cikin ƙasa, musamman a masallatai da coci-coci. Za a ci gaba da tabbatar da wannan dokar da aka sanya ta haramta irin waɗannan tarurrukan da ake na ibada ba a ci gaba da yin su ba a cikin Najeriya. Malam Garba Shehu, kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya, ya ƙara yi min haske dangane da bayanan da shugaban Muhammadu Buhari ya yi, inda yake cewa
akwai magana daɗi, akwai kuma da ba za a ji daɗin ta sosai ba. Magana mai daɗi da ta fito daga bakinsa lallai ita ce wadda ta nuna ana samun ci gaba dangane da irin matakai da gwamnati take ɗauka na yaƙi da ciwon korona. Ya ba da misalai wanda ya nuna cewa kamar a ƙididdiga da aka yi ai zuwa yanzu ya kamata a ce yadda cutar ta mamaya ta bazu a ƙasar nan, ya kamata a ce mutum ya fi 2,000 zuwa yanzu da kamata, amma yanzu gashi alhamdulillahi 1,200 da 'yan ɗoriya. Saboda haka irin matakan da aka ɗauka wayannan jihohi Lagos, jihar Ogun da babban birnin tarayya ya yi aiki, kuma saboda haka saukin da aka samu shi yasa daga nan zuwa sati guda ana sare daga sati guda mai zuwa za a dan fara sassauci ga mazauna waɗannan gurare a sakar musu mara don su gudanar da wasu harkokinsu da rana tafiye-tafiye na dole. In dare ya yi dokar ta ɓaci babu yawo. Abu da aka ce wanda yake mai nauyi mai mara daɗin ji shi ne gwamnati yanzu ta fahimci matsala da ta taso a Kano da taɓarɓarewa da wannan lamura suke. Gwamnati ta kafa dokar rufe Kano karkafinta gaba ɗaya nan da sati biyu masu zuwa. Wannan irin doka mai tsanani da za a kafa a Kano to na tsammanin a wasu wuraren ma dai ba mu ci an ganta ba zuwa yanzu.
Malam Garba Shehu kenan, kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya, a tattauna da ni da shi a Abuja. Yanzu ‘yan ƙasa musamman al’ummar yankin Kano da shugaba Muhammadu Buhari ya sanya wa doka hana yawo na sati biyu nan take sun sa ido su ga irin nasarorin da wannan matakan za su ɗauka wurin kawar da bazuwar wannan ciwo da yake zama alaƙaƙai a cikin ‘yan ƙasar Najeriya. Umar Faruk Musa, Amurka, a Abuja, Najeriya.